إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا قوم رمضان هجرة تدود داريخوة داربا اندبيار يزو ديدي دا إشارنغا وطن أكو شكرا تدويب دا إشارنغا خدو منا چكين تفسير سورة الصافات أيو دامو چكبا دا آية تبو مشابيو إن شاء الله. Wannan karatun yana dauke da bayani akan munin kusantar fajirai. Kusantar fajirai yana da muni, abinda Allah madaukake yake mana ishara da shi kenan a waɗannan ayoyi da zamu karanta. Allah madaukake ya ce: Wannan ita ce aya ta 12 ta suratul Saffati. Allah madaukake yace bal ajibta wa yasharu. Wannan ayat tana da kira'o'i kashi biyu, hanyoyi guda biyu da ake karatunta, kuma kowace hanya ta inganta daga manzon Allah. Kuma wannan ita ce kadai hujja da aka samu ta gefen Al-Qur'ani abinda ya shafi aqida. Saboda haka yasa akasari malaman tafsiri ba sa tsallake ayan nan sai sun bayyana salon karatun ayan guda biyu. Na daya bal ajibtu wa yasharu, bal ajibtu wa yasharu, wannan ita ce qira'a ta farko. Ta'un din an sanya masa bamma. Idan aka ce bal ajibtu wa yasharun, Allah yace nayi mamaki kuma su kafirai suna ta izgilanci. Nayi mamaki shine ajibtu. Wannan zaka ga bayanin sa a litafai da dama, musamman ne litafai na aqida da kuma malaman tafsiri waɗanda suke ta gefen ahlus sunna. Misali zaka ga bayanin a cikin sharhul aqidatul wasitiyya na Ibn Usaymin, yana juz'i na biyu shafi na 28. Haka nan a tafsirin sa, idan Allah madaukaki yace nayi mamaki, kaga kenan huwa dalilun ala isbati sifati al-ajabi lillahi ta'ala. Wannan aya tana zama hujja da take nuna cewar mamaki yana cikin sifofin Allah madaukaki. Zaka ce a za a ce kuma Allah yana mamaki? To babu shakka haka ne, mamaki yana cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda wannan ayat ta zo da ita ce ta zo da bayanin karara don haka yasa bayan da za a yi ka wuce ayan sai ka yi wannan bayani saboda kira'o'in guda biyu dukkan su masu kyau ne bal ajibtu wa yaskarun Allah yace ina mamaki su ku kafirai suna ta izgilanci sai ka ce to a danganta mamaki ga Allah a ce Allah yayi mamaki babu shakka gaskiya ne domin idan Allah ya fada ma kansa wani abu kai baka da iko raba shi da wannan abu kai baka da iko Allah shi ya fada kai baka da ikon kawar da wannan abin ga Allah subhanahu wata'ala haka in ka dubi tafsirin ibn Qusaymin shine tafsiru Samin a juz'i na 11 shafin 371 yace abin da ya kamata ka sani a larabci anwa'ul ajabi salasatu mamaki yana da nau'uka guda uku kalmar mamaki tana da nau'i guda uku kamar yadda alqur'ani yazo da bayanin su na daya shine ajabu istihsan mamaki ta sashin sha'awar abin da mutum ya aikata ka aikata wani abu ne aka ji sha'awa sai a ce ana mamaki kaga kenan kalmar mamaki ta dauki ma'anar jin dadin aiki sha'awar aikin da ka aikata sai a dora masa kalmar ta al'ajab na biyu fa ajabu inkari akwai mamaki da ake amfani da shi saboda inkarin abin da mutum ya aikata idan mutum ya aikata wani abin kunya ce kai nayi mamakin wane saboda abin kunya ne kaga kenan a larabce kuma koda da Hausa ne wannan ma yana tafiya akan tsari mutum ya aikata wani abin ban haushi sai ana hira ce kai wane ya bani mamaki wane ya bani mamaki saboda me yayi abin haushi saboda kai yin abin haushi yakan sa a faɗi kalmar mamaki akan abin alhali ya bambanta da mamaki na rashin sani wanda shine na uku wanda ake kiransa ajabu istifham wato mamaki na kokarin sanin fahimta shine mamaki akan abin da baka riga ka san shi ba abin da ya auku sai kana jin mamakin aukuwar wannan abin to waɗannan nau'ukan mamaki guda uku duk sun tabbata a larabci wannan ya zo ta bayanin Ibn Usaymin wal ajabu alladhi bi ma'na al istifham saboda haka idan ana maganar mamaki wanda yake kasancewa saboda baka sani ba domin in aka ce wani yana mamakin wani kaga dama bai san abin zai faru bane saboda haka yasa da abin ya faru yake mamakin sa to shi wannan mamakin mustahilun la yakunu fi haqqillahi ta'ala ba a danganta shi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kaga mamaki irin na dan adam shi wannan mamakin ba a danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala me dalili لانه يكون لخفاء الاسباب اي abin da yasa kake mamaki saboda sababin ya buya gare ka baka sani bane da abin ya bayyana sai ka gane shi yasa kake mamaki wato da mamaki da jahilci suna hade ka jahilci abu baka sani ba da abin ya auku sai kace a ina mamaki saboda ai dama can baka sani bane to idan kuwa ana mamaki saboda buyan sababi على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع ابن يا اوكو غريك فصم بكاي تسمانن سبا سي اتي ابين ماماكي تو باب شكا wannan mustahilun ala Allah ba a danganta shi ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya kamata mu sani ba za a danganta irin wannan mamakin ga Allah ba me yasa abin da yasa ba za a danganta wannan mamakin ga Allah ba saboda Allah ya gaya mana inna Allah bi kulli shay'in alim shi Allah masanin komai ne saboda ka ba abin da zai auku a yanzu wanda dama can Allah bai san zai aukun ba kaga Allah ya riga ya san komai kafin ma ya aukun saboda ka idan ana maganar mamaki saboda aukuwar wani abu wannan ba a danganta shi ga Allah tabaraka wa ta'ala so kaga mun samu nau'in mamaki guda uku mamaki na sha'awar aukuwar abu mamaki saboda inkarin aukuwar abu mamaki saboda rashin sanin aukuwar abu to wannan mamaki na rashin sanin aukuwar abu shine wanda ba a danganta shi ga Allah amma mamaki na inkari ana danganta shi ga Allah shine mamakin da yazo a wannan aya bal ajibtu wa yaskarun Allah yake ina mamaki kafirai na izilanci. Wato idan aka ce ana mamaki, wato sun yi abin haushi. Kafiri da yake inkarin Allah zai iya tada shi, yayi abin haushi, shine Allah yake cewa ina mamakin sa. So kaga mamaki ta gefan inkari, wannan ba a kawar da shi ga Allah. Mamaki ta gefan jin dadin abin da dan Adam ya aikata, shi ma ana dangata shi ga Allah. Kaga nau'ukan mamaki guda uku din nan, biyu ana danganta su ga Allah banda daya. Biyun da ake danganta su ga Allah, daya ce ta zo a nan, shine ake nufi da ajabu inkarin. Ajabu inkarin shine mamaki na inkarin abin da ya auku. Mutum ya aikata wani abu mara kyau, sai ka ce ina mamaki. Wannan ko a tsari na Larabci ba laifi bane, kuma ana danganta shi ga Allah. Sannan ko mamaki a matsayin sha'awa, shi ma wannan yana ana danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan gefen Alkur'ani kenan, kaga Alkur'ani ya tabbatar mana mamaki yana cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala, babu shakka. Saboda karka yadda ka kawar da shi. Misalin mamaki ta gefen sha'awar abin da ɗan Adam ya aikata, wanda aka ce ana danganta wannan mamakin ga Allah, shine ajabu istihsan, shine misali ta hadisin Abu Huraira. Muna da dalilai ingantattu daga manzon Allah. Waɗannan dalilai da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kamar guda hudu. Akwai hadisai daban-daban da suka zo da bayanin mamakin Allah, amma waɗanda suka inganta su ne waɗannan guda hudu. Na ɗaya shi ne Abu Huraira. Wannan hadisin mun karanta shi hatta a tafsirin suratu Hud da litafai da yawa, kamar Al-Hujja da Al-Adabul Mufrad. Wata rana Abu Huraira yake ba da labari, inna rajulan atan nabiyya ansari, sai ga wani mutum ya zo majalisin manzon Allah, kuma wannan mutumin garin Madina ne. Kaga Abu Huraira ya faɗa mana ɗan gari ne, ɗan garin Madina ne. Ya taho majalisin manzon Allah, da ya zo sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, inni majhudun, na galabaita. Don kalmar majhudu kenan. Izo sama Annabi ya ce, na galabaita ya Rasulullah. Ya ce, asaban al-jahdu, wahala ta same ni. Wato al-mashaqqa min al-ju'i, yana nufin yunwa mai tsanani ya same shi, ba yanda zai yi dole sai ya roki abinci a wajen manzon Allah. Shine Abu Huraira ya ce, fa arsala ila ba'd nisa'i, saboda ka sai manzon Allah ya aika ma wata daga cikin matansa, tunda ana kofan gida ne, ya aika ma iyalinsa guda, ko akwai abin da ya rage na abinci wanda za a iya ba ma wani. Matarsa ta aiko amsa, wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya. Matar ta ce, ina rantsuwa da wanda ya aike ka da addinin gaskiya, ba ni da komai sai ruwa. Kaga gidan manzon Allah kenan, a ce babu komai sai ruwa. Saboda ka gidanka don ba ce ba ne, kar ka ɗauka Allah bai son ka. Da dai tarawa mutum arziki yana gwada Allah yana son shi, da ba a samu gidan manzon Allah babu abinci ba. Rashin baka abinci ba ƙiyayya ba ce, jarabawa ne. Kuma sannan Allah ya fi jaraba wanda yake son shi ma akan wanda baya son shi. To anan Annabi bai tsaya haka ba, summa arsala ila ukhra, da yake matan manzon Allah suna da yawa, sai Annabi ya aika ma wata matar, ita ma wancan ba a samu abinci a wurinta ba, ko ce za a samu dan ragowar abinci. Fa arsalat, sai ita ma ta aiko amsa misla zalika, irin amsar da matar ta farko ta bayar. Abu Huraira ya ce, hatta kunna kulluhunna misla zalika, manzon Allah ya dinga aika wa matansa daddaya, ko za a samu ragowar abinci, duk matan manzon Allah suka ce, la wallazi ba'athaka bil haqqi, muna rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya, ma indi illa ma'u, babu komai, ni a gurina babu komai sai dai ruwa. kaga kenan matan kaf sun kare. To da annabi ya ga haka sai ya juya wajen sahabbai, shi da gidansa babu, ashe kaga kaso alkhairi makanka shine farko, idan ya gagara sai ka mika alkhairin ga wasu. Manzon Allah sai da ya fara kokarin ya ga ya samu ladacciyar da wannan bawan Allah, amma abin da ya gagara sai ya ce masa sahabbai, man yudifu haza al-lailata rahimahullah, wa zai yi ma wannan mutumin liyafa a daren yau. Idan ya yi masa liyafa, ga ladan da Allah zai bashi, Allah zai masa rahama. Idan aka ce Allah zai maka jinkai, to babu shakka babu wanda ya san yawan kyautar da Allah zai baka sai shi, saboda babu wanda ya san yawan rahamar Allah sai Allah. Amma duk wanda ya ciyar da wannan mutumin, to Allah zai mai rahama. Kaga kenan ladar mai yawa ce. Sahabai suna fatan samun rahamar Allah. Akwai riwaya da ta zo, annabi ya ce, ala rajulun yudifuhu hadhihi al-laila, yanzu ba za a samu mutumin da zai ma wannan mutumin liyafa a daren yau ba. Sai annabi ya ce, yarhamuhullah, sakayyarsa Allah zai mishi rahama. Annabi yana faɗin haka, faƙama rajulun min al-ansari, sai wani mutum ya miƙe, shi ma wannan mutumin, mutumin Madina. Abu Huraira yace, yuqalu lahu ana kiransa Abu Talha al-Ansari. To babu shakka wannan abin ya auku ta labarai daban-daban, saboda in ka tattaro hadisai da suka zo da irin wannan labarin, za ka fahimta cewa ba sau ɗaya ba ne abin ya auku. Abin ya auku a karo-karo. Akwai riwaya da ta zo da take bayani, shi wannan mutumin da ya zo yake ce ma annabi ya galabaita, inna rajulan min al-Ansari a bara alaihi salasatu ayyami, wannan mutumin sai da ya samu kwana uku, la yajidu ma yufsiru alai, yana azumi bai samu abin da zai buɗe baki ba. Ka ji fa, a zamanin manzon Allah, kwana uku ya jera yana azumi baya samun abin da zai buɗe baki, wa yusbihu sa'iman, idan asuba yayi sai ya wuce da azumi yayi dore. Kaga yayi azumin farko babu buɗe baki, da aka zo rana ta biyu yayi dore, rana ta uku yayi dore, hatta fatina lahu rajul min al-ansari yuqalu lahu Sabit bin Qais, shine wanda ake tsammani ta wancan riwaya, Sabit bin Qais ake cewa ya masa liyafa. To wannan mutumin shi yasa yake cewa manzon Allah, ya Rasulullahi, ina galabaita, kwana uku a jere mutum yana azumi na nafila ba na farilla ba. Shi yasa manzon Allah sai ya wata tambaya, ya Rasulullah, ka ji damuwata? To da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi bayin Allah su taimaka, sai Sabit bin Qais a wannan riwaya kenan. Dan akwai riwaya da ta nuna Abu Talha al-Ansari, Abu Sabit bin Qais yace, ana ya Rasulullah, ni ne wanda zan masa liyafa a daren yau. Fanta laka bihi ila rahlihi, saboda ka sai ya tafi da wannan bako, ba za a ce masa bako ba tunda shi ma dan garin Madina, amma dai bakon manzon Allah ya tafi da shi gida. Lokacin da ya isa gida, fa qala li imra'ati, sai ya ce wa matarsa, akrimi dhayfa rasulillah, ki daraja bakon manzon Allah. Wato abinda mai gida yake nufi, duk wani abinci idan dai za a iya kawo shi a daraja wannan mutumin, to a kawo shi, saboda bakon na annabi. Kaga kenan idan akwai sauran wani abinci a gidan ya kamata a kawo shi. Yana cewa, hal indaki min shay'in, ko akwai wani abu a gidan nan? Fa qala Allah, ita ma ta ce babu komai, illa qutu sibyani, sai dai abincin yara. Kaga mutanen nan suna da kokarin neman alkhairi, shi bai ma tabbatar gidansa akwai abincin ba, bai ma tabbatar ba yace ma annabi, ni ne zan yi, saboda ya ji annabi ya ce duk wanda ya yi za a saka mai da rahamar Allah, shi ko yana son rahamar Allah, saboda haka ko ba abinci a gidan nan sai an tafi, sai ya nemo. Na tattace babu komai sai abincin yara, sai ce to yaran ma za su kwana da yunwa kina a yau, don ko bakon manzon Allah, sai ya ci abinci. Idan tunda ta ce duk gidan babu sauran abinci sai na yara, to kaga kenan an shiga tsaka mai wuya yace ma ba ko koma ka samu annabi ko zai hada ka da wani ko ku ya dawo ne ya ce wa annabi ashe gidan nawa ba abinci kaga annabi zai ce to wani karambani yasa ka gaya min zaka tafi da shi sai ya ga ba abin da ya dace illa kawai a hana yaran abinci su su kwana da yimin bakon nan ya samu abincin wannan shine mafita ta dai saboda haka sai ya ce mata hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyaniki abinda zaki yi ki kawo abincin yaran nan sannan idan aka kawo mu bako a kashe fitila kuma yara dama ki yi kokarin rarashin su sai sun yi bacci kaga yabo da yara ne kanana idan aradu asha'an wato yana cewa idan yaran sun nemi abinci sai a rika rarashin su a shagaltar da su da wani abu wanda zai dauke hankalin su fa'allilihim bi shay fa idza dakala dayfuna idan bakon mu ya shigo idan ya zauna fa atfi istiraja sai ki kashe fitilan dama a ci balballe ki kashe wannan fitilan to shikenan wa idza ahwa ya akulu fa qumi ila siraji hatta tufihu wannan wata riwaya yake cewa idan bakon ya shigo to da kin ga zamu fara cin abinci sai ki kashe fitilan wato ba a san shi bako ya gane shi kadai yake cin abincin suna so su bar da sawu wannan ya nuna cewar abin nan ya auku ne tun kafin Allah ya saukar da hukuncin hijabi saboda a farkon musulunci babu wannan sharadi zaka zauna da bako da iyali da kowa a ci abinci da mata wannan ba laifi bane amma daga baya Allah ya saukar da doka akan hijabi saboda haka Abu Huraira yace fa hayya at-ta'amaha ta shirya abincin wa asbahat sirajaha ta kunna fitila wa nawwamat sibyanaha yara kuma ta sa sun yi bacci summa qamat ka annaha tuslihu sirajaha sai ta tashi kamar tana gyara wannan fitila shi bako ya zo ya zauna ga abinci ya fara ci wa afa afu sai ta kashe wannan fitilan shine sai yace fa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani sai suna nuna mar kamar da su ake cin abincin yana jin kwano na motsi don misali inda cokali ne zaka ji cokala kamar uku a ciki suna ƙara tunda dai baka ganin abincin ko kuma kana ji sai ka ji ana motsa kwano sai ka dauka ko shi ma wace ya rike kwano ne saboda zai yanki loma ashe dai shi kadai yake cin abincin shi fabata qawiyayn Abu Hurairah yace mutanen nan suka kwana a dame sun kwana a dame wato da yunwa da mai gida da uwar gida da yaran gida duka ba wanda ya ci abinci sai bako to da gari ya wayi falamma asbah gada ila rasulillah sun tafi masallaci da aka yi sallah sai manzon Allah ya ce masa bahikallahu laylata a wannan daren Allah ya yi dariya to a riwaya ta biyu manzon Allah ya ce ajiba min fi alikuma a wannan daren Allah ya yi mamakin abin da kuka aikata manzon Allah ya faɗi wannan to kaga an samu hujjar kalmar mamaki wanda annabi ya danganta ta ga Allah Allah ya yi mamakin abin da kuka aikata wato sai zama Allah ya ji daɗin abin da kuka aikata saboda haka kalma ta al'ajab mamaki takan hau gurbin abu mai kyau da mutum ya aikata wannan ta gefen Allah subhanahu wa ta'ala saboda mu ba mu san Allah ba sai abinda shi Allah ya sanar da mu da kuma abinda manzonsa ya sanar da mu saboda haka ba za mu iya sanin siffofin Allah ba sai ta ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah to kaga wannan hadisi manzon Allah yake cewa qad ajiba Allahu min fi'likuma min sani'ikuma bi dhayfikuma laylata haqiqa Allah yayi mamakin abinda kuka aikata game da bakon ku a daren yau a dalilin haka yasa Allah ya saukar da aya ta tara ta suratul hashr walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu saboda haka su mutanen Madina idan sun maka kyauta ba sa tunani su yi nadama ko su rika wasu shakkar abinda suka aikata maka na lada ba sa waiwayin shi wannan yake nuna karfin imani la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abinda suka bayar to ba sa samun bukata akan wannan abin a cikin rayukansu Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim suna fifita wani akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata akan dukiya amma za su dauki wannan dukiyar su ba wani kaga wannan abin misali ne abin koyi ne Allah ka samu ya koyi da su wannan hadisin yana sahih bukhari babu kaulillahi ta'ala inda al-imam bukhari yake fassara wannan aya ta 9 ta suratul hashir ya kawo wannan hadisin da muka karanta shine hadisi na 3798 kuma yana sahih muslim babu ikramin bayfi wa fadl itharihi al-imam muslim yayi mishi babi akan daraja bako sannan afifita bako akan duk iyalan gida shine hadisin 2054 to babu shakka wannan siffa kaga kenan ta inganta ga Allah tabaraka wa ta'ala siffa na mamaki wannan mamakin kaga ba irin tamu bace me yasa saboda mamaki na dan adam yana tabbata ne akan abin da bai san zai auku ba amma shi Allah ya san abin da zai auku amma annabi sai ya kira abin da shi ya faru ga Allah da cewar mamaki alhali sha'awa ce wato jin dadin abin da mutum ya aikata sai ya dauki sunan al'ajab wannan ya tabbata ta bayanin manzon Allah saboda kai sai yake cewa laisa kamislihi shay'un shi Allah babu abin da yake kama da shi ta wajen sifofin Allah kasancewar mamaki yana cikin sifofin Allah wannan babu shakka a kai zaka ga hadisi da aka samu akwai wanda yazo a sahih jami'i sahih hadisi 2821 haka nan 3982 zuwa 83 haka nan silsilatu sahiha hadisi na 6653 wannan labarin ba da muka karanta ta sharhinsa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana mujallar na 7 shafi na 149 bayan ya kawo labarin nan ya kawo bayanin manzon Allah sai ce wal kalamu fi sifati kal kalami fi zati duk sa'ilin da ake magana game da Allah to idan ana magana akan siffar Allah to magana tana daidai da magana akan zatin Allah da siffan Allah da zatin Allah matsayinsu guda ne saboda ka isbatun bila tamsili duk abin da aka ce maka akwai shiga siffar Allah to zaka tabbatar akwai wala bila tamsilin ko ba zaka kamanta shi ba saboda haka in aka ce Allah yana mamaki ba zaka kwatanta mamakin Allah da na halittu ba iri ɗaya bane wa tanzihun bila ta'tilin sannan zaka tsarkake Allah kuma karka yadda ka musanta abinda Allah ya tabbatar ma kansa ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah cewar Allah madaukaki laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir sai ya ce wa hadha mashabu sahaba wannan ita ce mashabar sahabban manzon Allah wa tabi'in da tabi'ai wa tabi'ihim da waɗanda suka biyo bayan su ila yawmiddin har zuwa tashin kiyama wanda ita ce aqidatus salafus salih idan aka ce ga wata siffa ga Allah ka yarda da wannan siffa ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma karka yarda ka kamanta wannan siffa da siffar halittun Allah subhanahu wa ta'ala akwai malamin da ake kiransa al-qadi abu ya'la muhammad bin al-husayn shekararsa 987 rabuwansa da duniya yana da littafi da ake kiransa ibtalu ta'wilat li akhbari sifati yana daga cikin mafi muhimmancin littafai na aqida na as-salaf wanda ya kamata a ce musulmi ya mallake shi yana daga cikin mafi muhimmancin littafai ibtalu ta'wilati in ka dubi shafi na 245 yayi babi musamman yace babu sifatil ajab li rabbina tabaraka wa ta'ala babi game da siffar mamaki siffar mamaki ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai ce ilam ka sani ya kai dan uwa annal kalamu fi hadal hadith wannan hadisin na Abu Huraira kal kalami fil ladhi qabla hakanan ya dace da duk wata magana da ta shafi zatin Allah ko siffar Allah saboda haka yace hamluhu ala zahirihi ana daukan sa akan zahirin sa idan aka ce mamaki ya tabbata ga Allah sai ka tabbatar da mamaki ga Allah zahiri iz laysa fi zalika ma yuhilu sifatihi wala yukhrijuha amma tastahiqu dan an ce Allah yakan yi mamaki wanda bai rage darajar Allah tabaraka wa ta'ala ba li'anna la nusbitu ajaban huwa ta'zimun li amrin dahima idan aka ce ahlus sunna sun yarda Allah yakan yi mamaki ba wai ana nufin an danganta jahilci ga Allah bane a'a li'annahu la yaliqu bi sifati jahilci baya dacewa da sifofin Allah bal nusbitu zalika sifatan muna tabbatar da wannan a matsayin siffa ga Allah kama asbatna ghayraha min sifatihi kamar yanda muka tabbatar da wasu sifofin Allah tabaraka wa ta'ala to nan kaga kenan an samu hujja ta gefen hadisin manzon Allah wanda ya dace da wannan ayat da muka karanta to sannan akwai hujja ta biyu wannan hujjar ita ma ta zo ta hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam tarana yake ce masahabbai أجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل الله ينا ما ماكي متانا ذاسو شغاء الجنة اتكين سرقا ذاسو شغاء الجنة اما كما تسرقا غا سرقا ابو ينسودها النوانسو كما تسمي شغاء الجنة ماذا الله يتي الله ينا ما ماكي وانا حديث ما يأي انغانتا ينا صحيح الجامع صغير حديث ندبو اكدا دليتارا دتمانين دبيو saboda haka in ka dauki wancan bayani na Ibn Usaymin da malamai suke cewa kalmar mamaki nau'i na uku tana daukan ma'anar jin dadi saboda haka Allah yana jin dadin wasu mutane waɗanda suke shiga aljanna amma akwai sarka tare da su kaga kenan wannan da kalmar kamar yadda Ibn Usaymin yake faɗa al-ajabu da al-istihsanu sun zo da ma'ana guda famatin da annabi ya kawo kalma ta al-ajab ba za ka canza ta ba Allah yana mamakin mutanen da za su shiga aljanna da sarka akwai riwaya da ta zo ta Abu Umama al-Bahili wata riwaya ta Abu Nu'aym kuma har yanzu ta Abu Huraira annabi yayi bayanin dalili manzon Allah yake cewa ajibtu liqaumin Allah madaukaki ya ce nayi mamakin wasu mutane su saku na ilal jannati fi salasil za a kora su aljanna amma suna cikin sarkoki wa hum karihuna ba sa son shiga aljanna kuma ana kai su mutane ne waɗanda ba su son shiga aljanna ga sarka a hannuwansu da wuyansu amma kuma Allah madaukaki ya kaddara za su shiga aljanna abinda hadisi yake karantar da mu yu'khaduna usara an tafi yaki da aka tafi yaki da kafirai ai kafirai ba su yadda da musulunci ba rashin yadda da musulunci yasa aka yaƙe su to da aka yaƙi kafiran sai aka ci ƙarfin su Allah ya bada nasara ga musulmai tunda ya bada nasara ga musulmai kaga za a samu fursunoni kafirai waɗannan fursunoni kafirai din an same su yu'khaduna usara qahran wa karhan fi salatil wal quyud duk mutumin da aka kama shi a yaƙi bayan an gama yaƙi aka kama shi a matsayin fursuna to a ka'ida ta yaƙi wannan mutumin ya zama bawa saboda haka za a samu sarƙa a wuya da hannu idan aka samu sarƙa a wuya da hannu kaga kenan za a yi rabon su bayan an gama yaƙi ka zama bawan wani to sai zama mutanen nan da aka kama su suna kafirai aka samu su sarƙoƙi da anfa fayadkhuluna fi daril islam aka kawo su kasashen musulunci da suka zo kasashen musulunci sai suka yi sha'awar addinin musulunci summa yarzuquhumullahu aliman Allah sai ya azurta su suka musulunta kaga amma musabbabin zuwan su kasan ai ya kasu akai sai da aka yake su aka same su a matsayin fursunoni aka samu su sarka aka kawo su kasan musulmai da suka zo kasashen musulmai sai suka yi sha'awar addinin musulunci suka musulunta to idan sun musulunta a ranar tashin kiyama da wanda ya tafi yakar su da su da aka yaka kaga duk za su shiga aljanna fayadkhuluna bihi aljannata shine sai Allah yana sha'awar su saboda gashi yakar su aka yi amma cikin ikon Allah kuma gashi sun shiga aljanna yakar su aka yi ba sa so ba su kaunar musulunci suka yaki musulmai kuma har aka ci galaba akan su amma gashi Allah ya kai waɗannan mutane gidan aljanna wannan shine ta'wilin hadisin to sannan hujja ta uku wanda ta zo ta hadisin Ali ibn Rabi'a al-Walibi akwai wani tabi'i da ake kiransa al-Walibi yayi zama da sayyiduna Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda yakan ba da labarin sayyiduna Ali yana karanto hadisai daban-daban game da sayyiduna Ali ibn Abi Talib to shine yake cewa lamma wada'a rijlahu fi rikab yake ba mu labarin sayyiduna Ali ibn Abi Talib yace akwai ranar da yana tare da sayyiduna Ali da sayyiduna Ali zai hau abin hawa don misali raƙumi da ya dora kafansa akan siddi ya hau kan raƙumin kafin ya hau kai ya dora kafarsa akan inda ake dorawa matakan da za a hau raƙumin sai ya ce bismillahi wannan kalmar ya ce bismillahi da zai dora kafansa ya ce falon masawa ala zahari dabbati a lokacin da sayyidina Ali ya hau kan wannan raƙumin ya zauna to sai ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar kaga guda sau uku uku sai da sayyidina Ali ya zauna akan abin hawa sannan sai ya faɗi wannan yayi godiya ga Allah sau uku yayi kabbara sau uku to sai ya karanta aya ta 13 zuwa 14 na suratul zukhruf subhanallazi sakkara lana hadha sarki ya tabbata ga wanda ya hore wannan dabba gare mu wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kaga wannan aya tana yana da kyau kamar yadda sayyidina Ali yayi ya kamata a ce mutane suna yi kaga da farko da ya dora kafarsa a matakala sai ya ce bismillah yana hawa yana zama yayi hamdala sau uku kabbara sau uku sai wannan aya ta 13 zuwa 14 ta suratul zukhruf bayan yayi sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta idan kana da abin hawa wannan ya kamata a ce kana yi a koda yaushe la ilaha illa anta subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kaga wannan ya faɗa sau daya amma hamdala da kabbara sau uku uku sayyidina Ali to da yayi wannan zikiri sau daya summa ma la ilaha illa shiqai sai sayyidina Ali ya karkata ɗaya gefen raƙumin sai fashe da dariya ya fashe da dariya bayan yayi wannan zikiri to shi takwaran nashi saboda wanda ya ruwaito hadisin daga wurin shi shima sunan shi Aliyu Aliyu bin Rabi'a al-Walibi shi kuma Aliyu bin Abi Talib saboda ka sai Aliyu bin Rabi'a shi wannan tabi'in sai ya ce to ya shugaban masu imani ya amiran mu'minin ma yudhikuka gashi kayi abu ka karantar da mu sunna amma me yasa ka dariya kala sai sayyidina Ali ya ce in kuntu ridfan nabi na taba zama a bayan annabi akan abin hawa mun taba hawa abin hawa ni da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka annabi yakan yi goyo akan abin hawa fa sana'a rasulullahi kama sana'at sai sayyidina Ali ya ce kaga duk abin da nayi a lokacin da na dora kafata a wurin da ake takawa nace bismillah ina gama zama nayi hamdala sau uku kabbara sau uku na karanta ayar da take suratul zukhruf na kuma kawo zikirin haylala yace ya gani yace to yanda ka ga nayi haka manzon Allah yi bayan annabi ya yi wannan sai naga annabi shi ma ya karkata gefe guda ya fashe da dariya to ni ma sai na tambayi annabi kamar sa altai yanda yanzu kai kake tambaya ta me yasa na yi dariya bayan na gaba wannan zikiri ni ma na tambayi manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa manzon Allah ya ce inna Allah la ya'jabu inna Allah la ya'jabu ila al-abdi Allah yana mamakin bawa iza qala idan ya fadi wannan zikirin da sayyidina Ali ya fada a karshe idan ka ce la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta idan ka fadi wannan Allah yana mamakin ka inji manzon Allah sai Allah ya ce قد عرف أن عبدي عرف أن له ربا يغفر ولا يعاقب سي الله يشي أشي باوانا يا ثني ينا دمها لكي واندكي إيا يافي وبزي أذابا باسي يا يهوروبا يكن إيا يافي وباسي يا كيغا يهوروبا باوانا باوانا أشي ياسن دهكا سوى داكا كاريكي نمسينا سامو غافرا الله أدليل وانا ذكي saboda ka zikirin yana da albarka kaga wannan hadisin ya zo mana da bayani cewa mamaki yana tabbata a cikin sifofin Allah subhanahu wataala to wannan misali kenan na uku wanda shi kuma hadisin sa yana silsilatu sahiha hadisin 6,653 kuma yana sahihul jami'i sagir hadisi na 8,821 to sai misali na hudu wanda ya zo ta hadisin Ukbatu bin Amirin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ajabu rabbukum min da'i min ra'i ganam Allah madaukaki yana mamakin mai kiwon awakai haka manzon Allah ya faɗa Allah yana mamakin mai kiwon awakai amma ba kowane mai kiwo ba sai manzon Allah yake fi ra'si shadiyya bi jabalin yana saman tsauni ya hau kan duwatsu saboda idan mutum yana kiwo yana iya shiga daji ya zurfi ya yi nisa shi wannan mai kiwon da ya hau kan duwatsu yi uzanu bis salati wa yusalli lokacin sallah ya yi mai kiwo ya samu wata inuwa sai ya kwala kiran sallah shi kadai da ya kwala kiran sallah ya gama kiran sallah sai ya yi sallarsa shi kadai ya ci gaba da kiwon shi kaga dai bai yi sallah shi kadai ba sai da ya kira sallah ko da ya kira sallah din ba wani zuwa yayi ba shi kadai dai ya sallar shi to sai Allah madaukaki ya ce a can saman al'arshi yake ga yawa mala'iku unzuru ila abdi haza sai Allah yana cewa ku dubi bawana din nan ku dube shi yu'azzinu wa yuqimu lis-salat kaga ya kira sallah bayan ya kira sallah yayi iqamat sallah me yasa ya kira sallah da iqama ya khafu minni saboda yana tsoro na sai Allah ya ce wa mala'iku qad ghafartu li abdi na gafarta mishi wa adkhaltuhu aljanna kuma na shigar da shi gidan aljanna saboda kawai ya kira sallah shi kadai wannan yasa ya zama sunnar manzon Allah shi yasa malamai suke cewa mustahabi ne a kira sallah kuma a yi iqama koda mutum shi kadai zai yi sallah amma ka'idar idan a wurin ba a kira sallah ba ai kaga mutumin nan a bayan gari ne tunda yana bayan gari babu mai kiran sallah a gurin saboda haka shi sai ya yi kiran sallah ya yi iqama kafin ya yi sallah shi amma kai idan yanzu a cikin gari za ka yi sallah kaga a cikin gari an ki kira sallah tunda an ki kira sallah ka ce za ka kira sallah nan bai da ma'ana bai da asali a sunnar manzon Allah to amma duk mutumin da ya zama makadaici ne idan zai yi sallah ya kira sallah matukar gurin ba a kira sallah ba laifi ba ne illa dai banda musalla yi musalla dama ba shi da hujjan kiran sallah abinda ya dace shi ne a je masallaci idan kuwa wannan musallan ana salloli biyar to ya zama masallaci dama masallaci shi ne gurin da ake iya sallah sau biyar ko da ba a gina shi ba sannan kuma musalla shi ne wurin da ba a sallah sau biyar ko da an gina yanzu misali masallacin nan duk girmansa inda a ce ba a sallah sau biyar musalla ne ko tahiyyatul masjid ba za ka yi ba in ka shigo amma idan aka samu fili ana sallah ba a gina shi ba amma ana sallah biyar to wannan filin ya zama masallaci ba gini bane masallaci ba lalle bane sai an samu wurin da an gina shi sannan za a ce za a yi juma ko a ce ai wannan gurin shine za a yi salloli na farilla to wannan ya gwada muhimmancin mutum ya kira sallah yayi iqama ko da shi kadai ne idan zai yi sallah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 41 yana sahihun nasa'i hadisi na 665 dan haka an samu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawan gaske wadanda suke nuna mana cewar mamaki yana cikin sifofin Allah tabaraka wata'ala saboda haka zaka ga sharhi da malaman sunna suka yi daga cikin su akwai ibnu taymiya game da ita wannan siffa ta Allah siffar mamaki danganta siffar mamaki ga Allah zaka ga bayanin sa a majmu'u fatawa mujallal na 6 shafin 123 akwai ma littafin da wani malami Ash-Shaikh Alawi As-Saqaf ya rubuta musamman mai suna sifatullahi azza wa jalla al-warida fil kitabi was sunnah babu shakka wannan littafin yayi bayani game da sunayen Allah bayani mai gamsarwa wanda kuma ya kawo mamaki daga cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala ina shafi na 210 har zuwa shafi na 213 don haka daga cikin litafai na aqida waɗanda suke karantar da mu abin da ya shafi siffofin Allah muhimman litafai waɗanda suke da tsafta akwai sharhul aqidatul wasitiyya sharhul aqidatul wasitiyya na Muhammad Khalil Harras shafi na 169 ya kawo bayani mai tsawo game da waɗannan hadisai da muka karanta waɗanda suke tabbatar da siffar mamaki ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to inda zaka dawo ta alqur'ani wannan aya da ta zo a suratu safati qara'a ibnu mas'udin radiyallahu anhu abdullahi ibnu mas'ud ya karanta wannan ayan da irin wannan qira'a bal ajibtu wa yadhkurun wannan qira'a guda ce kuma bata saba ma aqidar kwarai ba bata saba ma aqidar salafus salih ba bisa la'akari da waɗancan hadisai da muka karanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu gane ka'ida ta siffa da kuma sunar Allah duk inda ka ji an ce Allah ya siffanta kansa da wani abu kar ka yi mamaki kar ka yadda ka musanta ka gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala sannan kar ka kamanta wannan siffa ta Allah da siffar halittu ka gaskanta Allah kar ka ƙaryata abin da ya faɗa ka gaskanta manzon Allah kar ka ƙaryata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai muke qira'a ta biyu qira'a ta biyu ta wannan aya shine bal ajibta wa yaskaru kaga qira'a ta farko bal ajibtu wa yaskarun a qira'a ta biyu fa bal ajibta wa yaskarun to idan Allah yace bal ajibta kaga yana magana ne da wa da manzon Allah wato Allah yana cewa bal ajibta ya Muhammad min takzibihim bil ba's ba'da al maut kai Muhammadu kana mamaki yaya kafiri zai ƙaryata ta da shi bayan mutuwa yaya za a yi dan adam ya ƙaryata cewa za a iya ta da shi a bayan ya mutu saboda mutum idan yana da imani idan kana da imani kana mamakin kafirai duk mutumin da Allah ya sa masa imani idan imanin ka yayi ƙarfi idan kaga kafiri yana cikin rudu sai ka rika mamaki yanzu wannan kafiri ya kasa ganewa saboda me kyautar Allah kai ka samu shiriya saboda ka shi manzon Allah dake Allah ya riga ya shirye zuciyarsa sai yana mamakin kafiran Makka an ce Allah zai tada su sai suna mamaki abin nan suna ƙaryatawa suna izgilanci to tun suna izgilanci shi manzon Allah kuma sai yana mamaki shine Allah yake kai Muhammadu kana mamakin su wa hum bi tilafi zalika yaskarun su kuma kafiran ba mamaki suke ba suna ta izgilanci mimma taqulu fi sha'anil ba'si kai kana cewa za a tashi idan an mutu da ka faɗa sai su ringa izgilanci gare ka ana zolayar ka domin kalma ta as-sukhriya ma'anar ta zolaya duk inda suka ga manzon Allah sai a zolaye shi kamar da Allah yake cewa la yaskhar qaumun min qaumi me ake nufi da as-sukhriya akwai bambanci a tsakanin as-sukhriya da al-istihza'u ko da yake sukan dauki ma'ana juna amma tunda as-sukhriya ta zo ita kadai tana daukan ma'anar zolaya Allah yake kada mu'minai su zolayi wasu me yasa ake zolaya kana zolayin mutum saboda kana ganin yana da wauta kana ganin kafi shi saboda ka sai mutanen makka suna zolayar manzon Allah idan annabi yace za a tashi a bayan an mutu da sun hadu da shi sai a ringa zolayarsa saboda suna ganin me su suke kan gaskiya manzon Allah kuma yana kan bata kaga wannan ya zo daidai da aya ta biyar ta suratul ra'd inda Allah madaukaki yace wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid wannan suratul ra'd ke aya ta biyar kaga sai ta dace da wannan aya da muka karanta wa in ta'jab Allah yace idan kai Muhammadu kana mamaki fa ajabun qawluhum to abin mamakin ai shine maganar kafudan da suke cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun zama turbaya a inna lafi khalqin jadid za mu zama cikin wata sabuwar halitta to sai Allah madaukaki ya ce a gaba
wa idza zukiru
wa idza zukiru kuma idan an tunatar da su game da mutuwa la yadhkuruna ba sa tunawa me Allah ya ce wa idza ra'aw ayatan idan suka ga wata ayar Allah wata alama da take nuna gaskiyar manzon Allah yastaghfiruna sai su rika zolayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna isgilanci gare shi wa qalu wa qalu suna cewa in haza wannan ba komai bane illa sihirun mubin face sihiri mabayyani wato da dai annabi zai nuna musu wata mu'jiza sai su isgilanci da ita ko da mu'jiza ce ta zo musu ba za su gaskanta ba abinda zai fada maka ta wurin kan mutanen makka karshen ta ba sai da Allah ya saukar da sura iktarabati sa'atu rana guda suka nemi wata ta tsagi watan ta tsagi ta zo suka gani amma wannan bai sa su musulunta ba Allah madaukaki yace in ma suka ga wata mu'jiza ta manzon Allah sai su ce sihiri ne annabi matsafi ne saboda ka sihiri ya musu wannan ya zo misali sa a cikin alqur'ani kamar a suratul yunus aya ta 76 falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin a lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu sai suka ce wannan sihiri ne mabayyani haka nan a suratul hud aya ta 7 Allah ya ce wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut da za ka gaya musu ku din nan za a tada ku a bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru za ka ji kafiru suna cewa in hada illa sihirun mubin wannan ba ko bane face sihiri mabayyani to Allah yana mana bayanin sababin da yasa kafirai suke izgilanci ga manzon Allah wato za ka yi mamaki me yasa annabi ya ce za a tashi a bayan tun mutu a bayan an mutu me yasa kafirai suka musanta sai Allah ya bada amsa me yace a gaba wato abinda suke cewa a idza mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa idaman muka zama kasusuwa a inna la mabusuna yanzu mu dinnan za a tada mu in ka lura ba wai mutanen makka kawai bane duk inda kafiri yake duk wani kafiri da yake ganin ba za a tashi an mutu bayan an mutu ba wannan ita ce hujjarsa me suke cewa a gaba awa aba'un al-awwalun shin hadda iyayenmu na farko kaga suna nuna cewa to tun farkon duniya saboda mutane sun yi ta mutuwa to duk waɗanda suka mutu nan za a tada su shi kafiri yana ganin ba zai yiwu ba sai Allah ya ba su amsa
qul na'am wa ma'rukum dafirun
sai Allah ya ce kul ka gaya musu na'am kwarai kuwa kwarai kuwa wa antum dakiruna amma ranar da za a tada ku din za ku tashi ne makaskanta wanda shi ya nuna cewa banda mu'minai su mu'minai suna tashi a kiyama da darajar su da martaba ba firgita ba tashin hankali amma kafiri fa sai Allah ya ce kwarai za a tada ku kuma tashin da za ku yi ba mai kyau bane to kaga kenan ya gode cewa kafiri tashin da zai a lahira mummunan tashi ne yawmun asir alal kafirina gairu yasir Allah ya ce wannan ranar ba ta da sauki ga kafirai saboda haka sai in ka dubi suratul naml ayata 87 inda Allah yake cewa wa yawma yunfaqu fi suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai Allah yake wa kullun atawhu dakhirin wannan wa kullun yana nuna duka kafirai ba musulmai ba duk wanda ka sani kafiri zai tashi ne a kaskance yasa aka ce dakhirin idan aka ce dakhirin ana nufin makaskanta wannan yana da kyau mutum ya rike addu'ar manzon Allah idan akwai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike yana yin ta yayi ta a yakin Badar yayi ta a yakin sa addu'ar tana da tsawo wanda a cikin ta Annabi yake cewa Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'aylati wal amna yawmal khawfi Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'aylati wal amna yawmal khawfi ya Allah ina roƙonka ka bani ni'ima a ranar da aka shiga wahala ta yunwa kaga wannan addu'a ta dace da yanzu ma ko addu'a ta dace da yanzu domin idan aka shiga yunwa shine al'aila an shiga fatara an shiga talauci Annabi yake cewa to ni Allah ka min arzikin ni'ima a irin wannan lokaci so wannan addu'a ita ce ta dace da shiga kakanikayi na rashin abinci idan mutum yana yi Allah sai ya bashi اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يا الله إنا رؤونك كباني نعيمة أرانر تلوج والأمن يوم الخوف إنا رؤونك كباني كونشير هنكلي أرانر دعك سامتاشن هنكلي سوكاكي نان إذا متهيوانا الدعاء كودا تاشي ذا أي ألاهرة دونين باوي كافرين يتجسكي تاشي درازانا با fasikai da fajirai suna mummunan tashi a ranar tashin kiyama to idan kana wannan addu'a Allah zai maka kariya ka tashi a lahira tashin da babu fargaba babu razana wannan hadisin yana sahihul adab hadisin 541 me Allah yace fa inna ma hiya
lamariyatun wahida fa idha hum yanzurun
su suna ganin abin mamaki ne a tada mutum bayan ya mutu sai Allah madaukake ya ce fa inna ma hiya zajaratun wahida ai tsawa daya ce kawai tsawar daya ce kawai wato sau daya za a yi tsawa fa idza hum yanzuruna sai ga sunan suna jiran hisabi gaban Allah yanzuruna suna kallo da idanunsu Allah ya tada su da rayuka wato tayar da mutum a bayan mutuwa ba abu ne mai wuya ga Allah ba shi yasa Allah ya kawo innama dan ya nuna maka cewar ya tada matattun duniya al-awwaluna wal-akhiruna a sakan daya ba komai ba shi yasa Allah ya kawo kalmar innama ai Allah ya ce tsawa daya ce kawai sai ga mutane sun tashi gaba daya Allah ka karfafa imanin mu da kudurarka wa qalu me suke cewa waƙalu to suna tashi kuwa za su rika cewa ya wailana ya kai can mu hadha yawmuddin wannan shine ranar hisabi kaga kenan da can mutun ya ƙaryata to yanzu kuma ga yaqini zahiri ya mutu an tada shi gashi ya tabbatar shi din ne to babu abin da zai zo masa face na dama da ya gani ya sani ashe kaga ba sai an gaya mutane ba misali in anan duniya ne idan za a yi wani taro sai a ce to ranar kaza za a yi kaza ai idan aka tashi a lahira da ka tashi ka san lahira ne ba wanda zai gaya maka ana lahira su da kansu za su faɗa haza yawmuddin wannan ita ce ranar hisabi me suke cewa هذا يوم الفصل وان شيني ران رادبي حكمتي شيني الفصل ران الدا اكي رادب حكمتي الذي كنتم به تكذبون وان دا كوكي قريته شي ا دنيا دا كون قريته تو غاشي يزو كاغا وان سي داشي دا اياتا دا سوره المرسلات هذا يوم الفصل جمعناكم والاولون وان ايتاتي ران رادب حكمتي mun tattaro ku da na farko din ai kaji a can baya suna cewa awa aba'un al-awwalun har da iyayenmu na farko shine sai a suratul musalati Allah ya ce jama'anakum wal-awwali jama'anakum wal-awwalina mun hada ku da mutanen farko fa in kana lakum kaidun fakituni Allah ya ce idan akwai wani makici da za ku iya to gafili ga mai doki duk yan adam suna filin hisabi Allah zai ce idan akwai makircin da kuke ganin za ku iya to gani ga ku shirya mu gani Allah ka sa mu cika da imani to da aka taru gaban Allah wani umarni Allah yake bayarwa jama'a sun tattashi a filin hisabi ana hautune sai Allah ya bada umarni yace a'a ba irin wannan tsayuwar za a yi ba uhshurul ladina zalamu duk inda azalimi yake ku tattaro shi wa azwajahum da ire-irensa wa ma kanu ya'buduna da abin da suke bautawa sai ku tara a wuri guda idan aka samu azalimi to sai a nemi duk wanda yake da alaka da azalimi sai an kawo shi kusa da shi za a kawo shi kusa da shi wannan shike nuna maka munin kusantar mutanen banza don mutumin da yake kusantar azzalumi kada ya dauka alahira makomansu daban ne makomansu dai ce da an tashi a filin hisabi Allah zai ce ku tattaro azzalumai da aka ce wa azwajahum da ire-irensu duk wanda yake da alaka da wannan azzalumin a kawo shi wa ma kanu ya'buduna sannan kuma na karshe abinda suka bauta ma shi ma a tara da su a wuri guda in ka dubi majmu'u fatawa mujalla na 7 shafi na 62 malamin ya kawo fassaran sayyiduna umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar ya fassara wannan aya Allah ya ce ushurul ladina zalamu wa azwajahum menene azwajahum sai sayyiduna umar ya ce nubara'uhum don haka sai ibn taymiya yake wa hadha sabitun an umar babu ko shakka sayyidina umar ya fassara wannan aya labarin ya tabbata daga sayyidina umar ruwaya zalika anhu mawqufan sannan kuma abdullahi ibn abbas shi ma ya fassara wannan aya da ashbahuhum ukhshurul ladina zalamu wa ashbahahum mimakon wa azwajahum me ake nufi da azwajahum ashbahahum me ake nufi da azwajahum nudara'uhum kaga kenan duk wani wanda yake da kusanci da azzalimi to za a tada shi ne tare da azzalimi haka nan in ka dawo ga tabi'ai kamar Qatada ga Imam al-Kalbi yana cewa kullu man amila misli misli amalihi duk wanda yayi aiki irin nasu to Allah zai hada su tare da shi fa ahlul khamri ma'a ahlil khamri sai Ibn Taymiya yace ana tara yan giya da yan giya wa ahlu zina ma'a ahli zina idan mutum mazinaci ne ba zai tashi da mutanen kwarai ba Allah zai tattara mazinata ne a wuri guda kaga yanda Allah ya bada umarni ga mala'iku wato zaman tsayuwar da za a yi a filin hisabi za a tsayi da mutane ne gurgudan halayensu al-imamu dhahhak al-imamu muqati kowannan su ya fassara wannan kalma da qurana uhum min ash-shayatin saboda haka yake cewa kullu kafirin ma'ahu shaytanuhu fi silsila kowane kafiri za a hada shi da abinda ya bauta ma sannan a hada shi da aljannin da ya batar da shi da waɗanda ke hulɗa da su za a hada su a sarƙa guda a wuri guda haka Allah madaukaki zai yi shi yasa a wata ayar yake cewa wa idan nufusu zuwijat idan aka harhaɗa rayuka ai har hada rayuka ake nufi wato a dauko ranka a hada da ran wanda ya dace da hali irin naka saboda haka sayyidina Umar sai yace alfajiru ma alfajiri tsayuwar da za a yi a filin hisabi mutumin banza yana tare da mutumin banza ne wasalihu ma as-salihi mutumin kwarai yana tare da mutanen kwarai ne Abdullah ibn Abbas yace وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة كما عند الله مذكرة في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة وتنم الله ينأتي ودم متاني ذا كسر سكشي أكو أي كعجاء فدا أكو أصحاب الميمنة أكو أصحاب المشأمة أكو السابقون السابقون ونشيانون تشور الله ذي كركس متاني أفيلين حسابي غرغدن حالا ينصو gurgudan halinka gurgudan yanda Allah zai kada kai al-Hasan al-Basri da al-Imam Qatada suka ce qul hiqa kullu imri'in bi shi'atihi kowanne mutum za a hada shi da abokan hullansa kowanne mutum al-yahudiyyu ma al-yahud bayahudi akai shi ga yahudawa wan nasraniyyu ma an-nasara a dauki nasara akai shi tare da ƴan uwansa الربيع بن قسيم هنا تشوا يخشر المرء مع صاحب عمله الله زي تادا متين ne ta yanda aikin ka ya nuna saboda ka in ka dubi aikin ka a duniya zaka iya gane wadanda zaka tashi da su a ranar tashin kiyama duk wanda ya dubi aikin sa me dalili saboda hadisin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace al mar'u ma man ahabba mutun yana tare da wanda yake so saboda ka in dai kana son mutane to albishirinka wallahi Allah zai tada ku tare don haka yasa kullum sha'awar zuciyarka ta zama ga mutanen kwarai amma idan ya zama mutanen banza su ne kake sha'awa a rayuwarka koda baka tare da su to Allah zai tada kai ne tare da su akwai hadisi da biyu wanda manzon Allah ke cewa al arwahu junudun mujannada فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف الله يا سن رايوكا سنا بين داچيوا da wadanda suke da hali irin nasu saboda kai sa idan halinku yazo daya da mutun to zaka ga kana kusantar sa idan halinku bai zo daya ba zaka ga kana nisantar sa saboda kai sa sha'awar halayen mutanen banza yana da hadari Allah ya kare kuma sannan akwai hadisi na uku wanda manzon Allah yake cewa almar'u ala dini khalilihi mutun yana kan addinin abokin sa ne falyanzur ahadukum man yukhali sai manzon Allah yace kowa ya dubi da waye ke abota kar ka duba waye abokinka domin tare da shi za a tada ku shine malamin yake cewa inna Allah akbara anna sunnatahu lan tubaddala inji ibn taymiya yace Allah ya bamu labari baya canza tsarin sa menene tsarin Allah sunnatuhu wa adatuhu allati yusawwi fiha baina shay'i duk wanda yayi hali irin nawani to Allah zai hada shi da shi a makoma daya wannan shine tsarin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba zai canza shi ba majmu'u fatawa mujallal 7 shafi na 68 ya kawo misali da aya ta 98 ta suratul anbiya inda Allah yake cewa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abinda kuka bauta ma dukkan kuma kamashin wutar jahannama ne wanda sai ya nuna cewa duk wanda ya bauta ma wani Allah to da shi da abinda ya bauta ma Allah madaukaki zai hada su ya kai su ga wutar jahannama Allah ya kare ku me yake gaba Allah ya ce min dunillah duk wani wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba to za a tara mutun da abubuwan da aka bauta ma wanda ba Allah ba Allah ya ce fahaduhum sannan ku shiryar da su ila siratil jahim hanyar wuta duk mutanen banza ku hada su aure guda ku nuna musu hanyar wuta sai Allah ya ce sai Allah ya ce waqifuhum ku tsaye da su za a fara tafiya Allah ya ce a ku tsaye da su tukuna innahum mas'ulun sai an musu tambaya ai to wannan shi ke nuna cewar hatta kafiri ba zai wuce makomarsa ba sai an masa tambaya. Wannan ya zo ta bayanin malaman farko, Allah yana cewa quduhum kama yaqudul hadi liman yahdihi, za a yi wa mutanen banza jagoranci har a kai su ga azabar Allah, har a kai su ga azabar Allah. Fa amma kafin a tafi, Allah yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun. فهذا خطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين. waɗannan mutane sun ƙaryata cewar za a tashi a bayan mutuwa, saboda haka sai Allah ya ce ba za su wuce wuta ba sai ya tambaye su me ya tambaye da za a musu. Hatta kafirai Allah zai musu tambaya, sai ya ce malakum na'am, wato tambayoyin da za a musu, malamai suna cewa ani tauhid, za a yi ma kafiri tambaya game da tauhidin Allah, wal iman bi rusulihi wal yawmil akhir, imani game da manzannin Allah, imani game da rana ta ƙarshe, wanda shi da kansa zai tabbatar ya ƙaryata arkanul iman din nan. Allah zai tambayi kafiri kafin ya wuce wuta, shi yasa Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun. Bayan an gama musu tambaya game da Allah, game da mala'iku da manzanni da littafai da ranar kiyama, su ce duk mun ƙaryata, to kaga sun tsaye da hujja makawunansu. To shine sai Allah ya ce a wuce da su ta jahannama. Amma kamin nan, malakum la tanasaruna, ya aka yi a yau ba kwa taimakon juna, me yasa ba za ku taimaki juna ba? Kama kuntum tatanasaruna fi duniya ala al-batil, yanda kuke hada kai ku taimaki ƙarya a duniya, ya a yau ba za ku hada kai ba, ku fitar da gaskiyar. Saboda haka yasa kar ka yi da a hada kai da kai akan ƙarya. Duk abin da za a hada kai da kai akan ƙarya zai zama hasara gare ka. Allah ya ce me yasa a yau ba za ku taimaka ma juna ba? Me Allah ya bada amsa? Allah ya ce bal a humul yawma, su waɗannan fa a yau kam mustaslimuna, sun miƙa wuya. Ai to kuma kafiri ya ga yaqini, ai kaga babu sauran kuma ƙarya. To tunda sun tabbatar ƙarya ta ƙare, inji ba haushi, ƙarya ta ƙare, an musu tambayoyin da dama, da sun ci amsa, da sun samu amsa, Allah zai ku kai su aljanna. Arkanul Islam, kaga ga sunan a duniya musulmi ya yadda da su, ka yadda da Allah, ka yadda da manzannin Allah, ka yadda da littafan da Allah ya saukar, ka yadda da mala'iku, ka yadda da ranar ƙarshe da ƙaddara. Waɗannan su ne tambayoyin da Allah zai ma kafirai a filin hisabi, ko ba za su ba da amsa ba, ba za su ba da amsa ba, ba za su iya hana kawunansu zuwa wuta ba, tunda ba su iya kowanne, me za su yi? Allah ya ce sai suka fuskanci juna, kuma ana tambayan juna, za faɗan zai zama tsakanin su ya su ke nan, faɗa zai zama a tsakanin su ya su. Allah ya ce sai wannan ya fuskanci wannan, wannan ya fuskanci wannan, ana tambayoyi. Qalu innakum, to sai suna cewa mabiyan kenan ba manya ba, saboda dama jama'a kashi biyu ne, akwai shugabanni akwai talakawa, kuma da'ima za ka samu shugabanni su suka batar da talakawa. Saboda haka sai talakawan suka fara magana, suna gaya ma shugabannin, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, ku ne fa kuke zuwa gare mu ta dama. To wannan kalmar ta dama ta samu bayani kashi uku, wanda ya zo ta tafsirin Ibn Juzayyin a mujallal nabi shafi na 190. Me kafirai suke nufi? Kaga ga kafirai an hada su kafin a kai su wuta, sai masu raunin talakawan suke cewa manyansu, ku ne kuke zuwa mana ta dama. Me ake nufi da ta dama? Na ɗaya, yurada bihi tariqul khairi was-sawab, saboda haka innakum kuntum ta'tunana an tariqil khair fatasuddunana an. Na ɗaya, shugabanni sukan yi amfani da hanyar kirki su batar da talakawa. Saboda haka mutum zaka ga idan bai son ka bi addinin kwarai, sai ya ja ka a jiki ya ringa baka taimako, kai sai ka ce wannan mutumin kirki ne, tunda halinsa na kirki ne, addininsa ma na kirki ne, alhali tarko ya maka. shi yasa talakawan suke cewa ai ku kuke zuwa mana ta dama kaga sun zo ma talakawa ta dama talakawa suka dauka mutanen kirki ne alhali batar da su suka yi in ka dubi duk mission na duniya ta wannan hanya suke batar da mutane saboda haka mission zai taho ungurumin daji yaje ya kashe kuɗi miliyoyi saboda haka za a bama za a iya kafa asibiti a daji a kafa makaranta wanda in ka dubi farkon samun yanci da kai da aka yi akasari makarantun da ke arewa na missionaries ne ko a ce maka katolika ko a ce maka ekwa da sauransu turawa ke turo kuɗi zunzurutu ana gine-ginen asibitoci da kuma makarantu ga mutane saboda haka waɗannan mutane ya za ka yi ka ce za su yarda cewa addinin bature ƙarya ne kaga an yaudare su ta yaya aka yaudare su an zo musu ta dama shine abin da waɗannan za su gaya ma shugabannin a ranar tashin kiyama ku dai kuka zo kuna ta gina mana asibiti mun mun ɗauka ku ne mutanen kirki a shirye kai wuta za ku yi suna faɗin haka wannan shine fassara ta farko na biyu idan aka ce ta atuna na anil yamin shugabanni ne saboda haka idan shugaba ya ba da umarni talakawa su ji sai a bi saboda haka shugaba yana iya ba da umarni a yi ta bid'a a gari ba wanda ya isa ya kauda wannan bid'a shugaba yana iya ba da umarni a daina bid'a kuma an daina kenan su kaga kenan shugaba yana iya amfani da hanyar iko ya tilasta talaka ya saba ma Allah tabaraka wata'ala sannan na uku kalmar al-yamin tana iya daukan ma'anarta ta al-yamin rantsuwa in ka lura da miyagun malamai ba sa rabuwa da rantsuwa idan mutum ya rasa hujja ta inda zai batar da mutane sai ya dinga daka rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa to me ne rantsuwa kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ai addini hujja ce ba maganar rantsuwa to da zaran malami kaga yana daka rantsuwa dan ya nuna maka addininsa gaskiya ne makarinci waɗannan su ne hanyoyi guda uku waɗannan talakawan za su gaya wa shugabanni su ce kun batar da mu ta hanyoyin nan guda uku kalu su kuma shugabannin me za su ce shugabannin za su ce a kai dai ku dai dama can ba mumine ba ne kawai amma ku ce wai mun batar da ku me ma taso ba wannan ya zo kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Saba'i aya ta 32 qala alladhina istakbaru lil ladina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin to kaga Allah ya nuna za a samu gardama a tsakanin kafirai talakawan su da malaman su me Allah yake a gaba su malaman za su ce wama kana lana alaikum min sultani kun ce mun zo mun yaudare ku da kuɗi mun gina muku asibiti da makarantu mun taimaka muku da abubuwa da yawa to ni mu dai ba mu taɓa kama hannu wani mun tilasta shi ba ko mun taɓa yi ma kana lana alaikum min sultani ba mu nuna muku wani iko ba kaji hujjan kafiri ai ba mu tilasta ka ba bal kuntum qauman tagin ku dai mutane ne masu wuce iyaka kun saba ma Allah shikenan amma ku dai na tsore laifi akan mu kaga su ya so suna gardama kafin ma su je wuta sai Allah madaukaki ya ce saboda haka shugabannin dama sun riga sun san batattu ne kaga talakawa ne ba su sani ba duk inda ka samu mugun malami wallahi ya sani akan bata yake waye bai sani ba mabiyinsa ne saboda haka talakawan ba su tashi nadama ba sai da aka ce a kai su wuta saboda haka suke gaya wa malamansu ashe dai kun cuce mu amma malaman kaga su sun tabbatar tun daga duniya su batattu ne shine suke cewa fa haqqa alaina qawlu rabbina ai maganar Allah mahaliccinmu ta riga ta auku a kan mu da ku inna laza'iquna duk za mu dandana azaba a yau kaga miyagun malamai babu shakka suna da sharri Allah ka tsare mu daga gare su sai me fa ga waina kun saboda ka muka rude ku muka batar da ku inna kunna gawina ai dama can mu din ma batattu ne saboda ai so daga sun san suna kan bata babu wanda bai san gaskiya ba babu wanda zai bi bata yace bai san bata ba babu shi bare kuma malamai wadanda suka dinga kiran mutane zuwa ga halaka wannan kamar yanda yazo a suratul qasas aya ta 63 qala alladhina haqa alaihim alqawl ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون سيدا من توسنا قرم سويسو كغيانون تشور ممونا أبوكينا دهت كارك أدوب أبوكين خلطان كأكود يوشي النبي أبا موسى لي تحديثي دبن دبن دغتشي مدنا حديثي akwai hadisi muttafaqun alai wanda yazo a sahih bukhari babul miski yana sahih muslim babu istihbabi mujalasati salihin mustahabi ne abokan zaman ka su zama mutanen kwarai wa mujanabati qurana'i su'i ya kamata kanisanci miyagun abokai saboda babu shakka a lahira Allah ba zai raba ku ba wannan ka'ida ce manzo Allah ya bada misali da mutumin kwarai in kana zama da shi kamar kana zama da mai saida turare ne ko da bai san maka ba za ka ji kamshi manzo Allah ya bada misali da zama da mutanen banza kamar ka zauna a makera ne ba wai makera sana'ar banza ake ba amma dai wanda ba gyaran karfe kai shi ba bai kamata ya zo ya zauna ba manzo Allah ya ce to ko da tartsatsin wuta bai kona ka ba ai za ka ji karni saboda kai sa dole sai mun kiyaye abokan hulɗar mu shine Allah madaukaki yace mana fa innahum yawma idin
innahu yawma idin fi adabin
fa innahum domin kuwa mutanen banza a ranar kiyama fil adabin mushtarikuna ana tarayya da su a cikin azaba to kaga wannan babu shakka ya katse duk wani tunani na cewar mutumin banza zai iya zama da mutumin kirki sannan a kiyama makomarsa ta zo da ba sai dai kaddaran Allah fa innahum fil azabi yawma idhin fil azabi mushtarikun Allah yace su mutane ana tarayya da su a cikin azaba bisa gurgurdan halayensu sai yace me Allah yace inna kadhalika to kamar haka din naf'al bil mujrimina muke yi wa masu laifi sai yace innahum
idza qila lahum la ilaha illallah lastakbirun
innahum kanu sun kasance idan aka ce la ilaha illallah yastakbirun sai su yi girman kai kuma babu shakka haka ne a nan duniya a yanzu haka akwai wanda da zaran ya ce la ilaha illallah hankalinsa sai ya tashi Allah yace wa yaquluna
wa yaquluna alanna la ta'rifu alasna lishairin
wa yaquluna suna cewa yanzu a inna la ta'rifu alihatina yanzu mu bar guma kan mu lishairin majnun saboda wani mawaki tababbe wai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kare manzonsa yace Allah ya ce bal ja'a bil haqqi shi manzon Allah ya zo da gaskiya wa saddaqal mursalin ko duk abin da annabi ya faɗa yana gaskanta manzanni ne waɗanda sun zo kafin shi sai Allah ya ce musu Allah ya ce innakum lallai ku laza'iqul azabil alim masu ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ne saboda wannan abin da kuka faɗa kuma Allah ya ce Allah ya ce kuma ba a saka muku da komi a yau face dalilin abinda kuka aikata shi a ranar a duniya saboda ka Allah bai zalimtar bawa duk abinda ka samu a lahira sanadin aikin da kai ne a duniya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.